الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى لدكم ونديني نيو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduran mu a wannan yammaci na ranar Laraba 4 ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 10 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ko mu ce taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama sura ta 10 a bangaren lissafi suratu yunus darasi na yau zamu tashi farkon sura ta 11 kafin haka ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Wata magana ce da ke yawo a bakin tambayoyi cewa ran azumin karan ne ya na cikin
ruwan. Wai maganar cewa ranar azuminka ranar layyarka na da tushe a karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai akwai hadisi illa kasancewar kwata-kwata hadisin baya da tushe kirkira shi ne akai na cewa yawmu sawmikum yawmu bahayaku ranar azuminku ranar layyarku wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkira shi ne akai kuma iya lissafi ne inda za ka lissafa duka sati nawa ne sati 10 ne in ka lissafa ran da aka yi azumi in dai ba na san ba aka samu in dai watanni sun cika to haka zai faru sati 10 shi ne tsakanin kwana 70 kenan wanda ita layya tana kasancewa ran 10 ga watan Zulhijja wata 2 da kwana 10 sati 10 kenan in a lissafi ne haka zai iya bado ba in ka dauka ka hada da kenan shirin wannan azumi an gane ko idan a gama kenan kwana 100 ne kenan amma a shar'ance wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya faduwa a ranar da kuka dau azumi kuma yana iya kuskurewa in har wata yayi nisa na'am wai idan naman layyanka bai wadace ka ba kai da iyalinka shin dole ne sai ka dauka ka ba da sadaka abinda muke so mu sani ba ma yin sadaka da naman layya aslan shi kan shi yanka layyar matsayinsa ba wajibi bane sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da yake da hali menene hali anan mutumin da ya mallaki abincin yinin sallah da kwanuka biyu waɗanda suke bayanta idan aka ce ka mallaki abincin yinin layya abinci kamar yadda yake a al'adance a nan lokaci uku ne, karin safe, abincin rana, abincin dare. Kamallaki na wannan yini kai da iyalinka, da yini na biyu, da yini na uku. Abin da ya rage a aljihunka in zai iya saya maka layya, to layya ta zama sunna a kanka, ba wajibi ba. An gane ko? Ko kuma kasancewar kana da halin da, wato kana da garanti ɗin wasu kuɗaɗe da kake bin bashi za a baka a lokacin da aka maka alƙawari. Kamar misali, so da yawa ma'aikaci za a an masa alƙawarin cewa in wata ya mutu ya je ya karɓi albashinsa, to sai ya kasance ga sallah ta zo kuma lokacin biyan albashi bai yi ba, to a wannan lokaci shi yana da halin da zai iya ɗaukan bashi, saboda yana da garanti kin biyan wannan bashi. An gane ko? Shi ne kaɗai mutumin da zai iya yin bashi ya yi layya, mutumin da yake da garanti kin kuɗi, wanda in lokacin ya kai zai iya samun wannan kuɗi ya biya bashin da ake bin shi, kuma tare da cewa ya samu wanda zai iya ramta masa, ba tare da kuma kaskanta kai ba akan irin wannan. In har ba ka da hali ko bashin ba a sa ka ba kai, wannan ana nuna cewa in ma wanda zai iya ɗaukan bashin, amma ba don dole ba ne sai mutum ya ɗau bashi ya yi layya. Bayani ya gabata, Abubakar da Umar, Allah ya kara musu yadda za a wayi gari ran layya, suke yin layya amma ba don komai ba, don karantar da al'umma kar su ga cewa layya wajibi ce. Wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, su da yawa za a wayi gari ranan layya, ina da halin yin layya sai na ki, ba don komai ba, don kada makwabtana su fahimci cewa yin layya dole ne. To don haka kenan, a nan abinda muke so mu gane, naman layya yin sadaka da shi ba dole ba ne ba. In har ba zai ishe ka ba kai da iyalinka, to ba maganar ka hudda waje. Hausawa ke cewa sai gida ya goshi akan ba daji. Wannan magana haka ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, fiyayyar sadaka ita ce bayan mutum ya wadatu, wa khairus sadaqati an dhahri gina aw kama qala, bayan ka wadatu manzon Allah yace wannan ita ce fiyayyar sadaka. Sannan kuma a hadisi ingantacce manzon Allah ke cewa, wabda abi man tawu, ka fara game da wanda kake daukan dawainiyar shi, ma'ana iyalanka wanda kake ciyar da su. An gane ku, su ne a farko waɗanda suka fi cancanta game da sadakarka. A yi da cewa ba wani abu wani ba wanda yake na wadatuwa na cewa dole sai ka ajiye nama ya yi kwana da kwanuka. In aka ci ya ishi jama'a a irin wannan yini na layya, shi ke nan fa lillahi alhamdu, in ya so a tari gaba, ba dole ba ne ba sai an yi soye an ajiye ya yi kwana da kwanuka. An gane ku, duk yadda za a yi dai mutum ya yi ƙoƙari ya ɗau wani abu ya bada sadaka domin ladan shi ya lindanka. Ƙarin fa'ida akan wannan tambaya, so da yawa za ka ji wani hadisi, wasu malamai suna zawwa da shi na cewa naman layya kasa shi kashi uku ake. Kashi ɗaya ka ci kai da iyalinka, kashi na biyu ka yi kyauta izuwa ga abokan arziki da maƙwabta, kashi na uku ka yi sadaka da shi ga talakawa da miskinai. Wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya yanda ka ga ya dace da kai, in duka za ka iya ɗauka ka bada sadaka wannan kayi, in dai ba za ka zalunci iyalinka ba. Kamar misali, su da yawa kai kaɗai ne goro ne kayi layya, in ka ga dama gaba ɗaya kana iya ɗaukan naman ka bada shi sadaka, kana iya raba shi tsakiya ka bada rabi, kuma kana iya kasawa uku ka bada kashi ɗaya, kana iya bada sama da haka ko ƙasa da haka. Amma maganar cewa ka kasa uku, kashi ɗaya ka bada sadaka, kashi ɗaya ka yi kyauta, kashi ɗaya ka ci kai da iyalinka, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wa nahaitukum alluhumil adahi fawqa salati fa amsiku ma badalaku. Manzon Allah yace, da na hane ku game da ajiye naman layya sama da kwana uku. Manzon Allah yace, ku ajiye iyayen da kuke so yanzu. Wanda kasancewar a shekarar da aka samu, wato shine karanci da wahala an gane ku jama'a suna cikin talauci da yawa ba su yanka da yi ba manzon Allah sai ya umarni cewa kada kwana uku ya zo nan gaba wani a samu naman da yake a gidan shi manzon Allah ya sanya sahabbai kowa ya rabe naman sa da shekara ta dawo suka ce ya rasulullahi shin yanda muka yi bara haka zamu yi bana manzon Allah ya ce a da na hane ku game da aje naman da yake sama da kwana uku manzon Allah ya ce a yanzu kuna iya ajewa iyayen da kosu manzon Allah ya nuna musu illa ya ce a shekara ta ba da mutane suna cikin bukata don haka kuma ina da bukatar a taimaka ma jama'a don haka na hane ku game da aje naman da yake sama da kwana uku na'am wai matsayin layyar da mutum ya yi layyar da kudin haram layyar ibada ce duk wani abu mai sunan ibada baya rusuwa sai da dukiya ta halaka wanda ya dau bashin banki bankin da take mu'amala da kudin ruwa ko kuma mu ce da riba idan yayi layya wannan layya tashi ba za ta samu shiga a wajen Ubangiji subhanahu wataala a takaice sai mu ce ya ci nama kuma nama haramtacce domin ita riba kar mu fahimci cewa bankin da ta baka ita kadai take da laifi idan ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyar Allah ya tsine ma wato game da harka ta riba farko dai ita ribar kanta Ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ta duk da cewa a abin da yake lafazin hadisin la'anallahu akilar riba sai ya ce wa mukilahu wa shahidahu sai ya ce wa katibahu an gane ko hudu kenan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma farko ce ya la'anallahu riba Allah ya la'anci akilar riba mai cin dukiyar riba kenan in ka dauke ta a matsayin jumla ce inshadiya muguwar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi ga dukkan mutumin da ke cin kudin ruwa la'anallahu akilar riba Allah ya tsine ma wanda ke cin dukiyar riba manzon Allah sai ya ce wa mukilahu da shi wato wanda yake amsa an gane ko akil wanda yake badawa wa mukil da wanda yake mai amsa an yi amfani da lafazin ci ba dan ya kadaita ba gaci wani yakan iya cewa to ai ni da na karbu bashin gida na gina ko kuma motar hawa na saya ko kuma tufafi ne na saka a jikina ba ci ba nayi an yi amfani da lafazin ci saboda shine galibin abin da ake amfani da shi an gane ko sai in mutun ya ci ya koshi sannan zai buƙaci wasu abubuwa shine yace la'anallahu akilar riba Allah ya tsine ma mai cin riba ma'ana wanda yake badawa ita bankin kenan wa mukilahu da shi wanda yake amsa wa katibahu manzo Allah yace da wanda yake rubutawa ma'ana ma'aikacin wa shahidahu da manzo Allah yace kuma da wanda yake mai shaida shi ma mai shaida yana daga cikin ma'aikata to dan haka kasancewar duk wanda yayi bashi bashi na banki bankin da take mu'amala da kudin ruwa idan yayi layya yayi a banza an gane ko sannan kasancewar naman da yake nama ne wanda yake haramtacce saboda dukiya ce ta kudin ruwa dan haka mafi yawan mutane suna fahimtar cewa banki ita kadai take da laifi kai wanda ka amsa wai baka da laifi inda baka je ba ka amsa ta bada dan haka kasancewar baya halatta mutum ya dau bashi na banki yayin layya ko ya je haji ko wasu ayyuka na ibada ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana hadisi ingantacce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل اشعث اكبر يمد يديه السفر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له don haka ka'ida duk wani aiki na ibada ba zai samu shiga a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala inna dukiya ne dole sai da dukiya wadda take tsarkakakka dukiya ta halak wai mara gwallaye wanka mara gwallaye wanka bayyana asali a shari'a amma wanka karin kyau ne an gani ko in kai ba laifi ba kai amma in kai shi a matsayin ibada to wannan kai kuskure ka zo da abu da sunan ibada wanda Allah bai shar'anta ba ko manzansa ba ma wanka ba wasu ya har wallahi ke masa to tunda an masa arwalla sai a fuskantar da shi a cikin gaye raka'a biyu kafin a yanka ai haka ya ce tunda ita arwalla ana yin ta dai saboda sallah dan haka kenan yi masa wanka wannan sai a aje shi a matsayin halak amma duk wanda yayin shi a matsayin ibada to wannan ya kuskure na'am
wajen sadaka sai duba musulmai da musulmai ba wanda ya san ya yi layyafa ya bashi ya halitta haka
wani menene matsayin mutumin da zai ke kwanci sadaka da naman layyar shi ga talakawa waɗanda ba su yi ba wanda suka yi kuma sai ya hana su iya abinda za mu ce ya yi daidai saboda daman wanda yake da bukata shi ya dace a ba Ubangiji ta'ala ya ce in tubudu sadaqati fani immahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir daman wanda yake dacewa game da cin sadaka shine mabukaci wanda yake mawadaci shi bai dace ba amma shi wanda yayi layya musamman in aka ce makwabcinka ne ko dan uwanka ne ko wani amininka ne ana bashi amma ba a matsayin sadaka bane ake bashi ana bashi ne a matsayin kyauta an gane ko abu ne mai kyau kyauta abu ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana kuma ya umarce mu game da yin ta manzon Allah yake cewa tahadau tahabu kuma junan ku kyauta in har junan ku ya ma junan ku kyauta to za ku kaunaci juna dan haka da ake kyauta ka kaima wannan koda yayi layya to wannan ana kai masa ne a matsayin kyauta kuma zai san cewa ka kula da shi an gane dan nama ne aka kai masa wanda shi ma ya wadatu da shi to amma an kai masa ne ba dan mabukaci bane a'a an bashi ne a matsayin kyauta wannan kyauta za ta ƙara dankon zumunci da soyayya da kauna tsakaninka da shi dan haka wasu suna inkarin cewa wai ana biki da naman layya ka kawo mi in kawo maka wannan ba biki bane ba wannan abu ne mai kyauta ce junan ku yake ma juna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni an gane ko manzon Allah yace tahadu kuma junan ku kyauta tahabu sai ku kaunaci junan ku ka bani na baka zaka san da cewa na kyautata maka kamar yanda ni ma nake ganin ka kyautata mu shi kuma daman duk wanda yake maka alkhairi abinda ake bukata ka sa kauta masa illa kasancewar anan sai a lura da shi wanda bai yi ba kenan sai a bashi kaso wanda yake mai sauri domin an taimaka masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama sura ta 10 a bangaren lissafi suratu yunus kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 11 wannan sura ta 11 an sani ta da sunan wato suratu hud a cikin dukkan masahif wanda aka rubuta su da wanda aka rubuta a zamanin Abubakar da wanda aka rubuta a zamanin Usman har izuwa yau abinda ke tabbace a cikin waɗannan alqur'anai wannan sura sunanta suratu hud haka idan ka koma dukkan wani littafi wato na tafsirin alqur'ani haka zaka same ta haka cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba a santa da wani suna face wannan suna wato suratu hud hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Tirmidhi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi da kuma As-Silsilatul Ahadith As-Sahiha wanda Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ke cewa ya Rasulullah kad shibt ji ya manzon Allah ya ce kai hurhura ma'ana hurhura dukta furciko maka yaya akai haka kana sai manzon Allah ya ce da shi shayyabatini hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat manzon Allah ya ce suratul hud da suratul waqi'a da suratul mursalat da amma yatasaalun da idha ash-shamsu kuwirat manzon Allah ya ce waɗannan su ne suka sanya ni hurhura a wata riwaya ke cewa shayyabatini hudun wa akhawatuha suratu hud da ƴan uwanta manzo Allah ya ce su suka sanya ni hurhura ka san ita hurhura kusan kala uku ce akwai wadda take ta halitta wanda Allah yake halittar bawansa da shi sai ka ga jinjiri da hurhura wanda so da yawa Hausa suke cewa ta gado ce an gane ko akwai wadda kawai halitta ce Allah yake halittar mutum da ita sannan ta biyu akwai ta wahala wanda mutum daga ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na kunci da firgici kai tsaye sai kaga launin gashinsa ya canza ya yi furifat wannan abu ne wanda yake sananne duk mutumin da ya shiga cikin kunci kai tsaye zaka ga gashin shi ya canza to kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kunci yake saboda ya bi kowa sanin Allah ya bi kowa tsoron Allah ya san abinda Allah ya tanada ga duk wanda ya kangare masa waɗannan sururi da manzon Allah yake cewa su suka sanya shi gurgura saboda sururi ne waɗanda suka kunshi tsura taswa wadda take ba ta wasa ba yanzu ita suratul hud idan ka dauka a can fa zamu iske aya umarni kai tsaye Allah ya ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa fastaqim kama umirta Allah ya ce masa ka daidaita kamar yadda aka umarce ka tare da cewa babu daidaitacce sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma anan kai tsaye Allah ya masa umarnin cewa fastaqim ma'ana ya lazumci biyayya ga ubangijinsa ba dare ba rana duk abinda aka ce yayi yayi abinda aka ce ya daina ya daina don haka da aka tambaye shi menene ya furgita ka menene ya sanya ka kai hurhura daga cikin suratul hud yace fadar Allah subhanahu wataala fastaqim kama umirta idan ka dauki suratul waqi'a suratul waqi'a ta yi bayani mai tsawo game da al'amari wanda yake na alkiyama da makomar ƴan aljanna da irin abin da Allah ya tanada musu na ni'ima wato da ƴan wuta an gane ko ubangiji ta'ala yayi bayani mai furgitarwa game da al'amarin lahira a cikin suratul waqi'a don haka ita kanta al-waqi'a suna ne daga cikin sunayen alkiyama ubangiji ta'ala yace idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza wujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha sannan yace kuma wal mursalat wato da suratul mursalat ita ma tayi bayani mai tsawo akan abin da ya shafi alkiyama wa amma yatasaalun da suratul nabai ita ma ubangiji ta'ala yayi bayani na alkiyama da makoma ta ƴan wuta haka idan ka dauki kuma surar wannan suratul takwir ita ce izashin sukuwirat don haka kasancewar wannan tsoron abin da yake cikin su shine ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hurhura kafin lokacin ta yi an gane ko don haka a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa kaifa an'am wa sahibul qarni adil taqama al-qarna yantazihu al-izna min Allah azza wa jalla aw kama qala manzon Allah yake cewa ta yaya zan ji dadi da rayuwar duniya wanda alhali mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da busa kaho ya kafa kabon a bakin sa yana jiran izini na Ubangiji subhanahu wata'ala ya busa kowa ya tashi daga aiki kar manzo Allah ya ce ai kaifa an'am yaya zan saki na ji dadi da rayuwar duniya kenan a cikin kunci yake saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala to wannan ita ce kashi na biyu kenan hurhura wanda wahala take guddo ta da tsoro da firgici kashi ta uku shine wato wanda sai lokacin ta yayi wato shine na turawar shekaru kenan tsufa a takaice kenan wannan hadisi dalili ne wanda ke tabbatar mana wannan sura sunanta suratu hud haka aka sane ta da wannan suna a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake shayyabatni hudun wa akhawatuha menene sababin ambaton wannan sura wato da wannan suna cewa suratu hud tare da cewa annabi hud alaihi salam ba shi kadai ba aka ambata a cikin ta malamai suka ce an ambace ta da suratu hud saboda fuskoki kamar guda uku fuska ta farko sunan hud alaihi salam ya maimaitu su biyar wato a cikin wannan sura farko ubangiji ta'ala ke cewa wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftaru sanan idan kayo gaba sai ya ce qalu ya hudu ma ji itana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bi mu'mini sanan idan kayo gaba sai yake cewa walamma jaa amruna najaina huda wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najainahu min adhabil ghalib sanan in kayo gaba sai yake cewa ala bu'dan li adin qaumi hud sanan kuma in ka fara gangarowa sai yake cewa wa ya qaumi la yashrimannakum shikaki an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id su biyar Allah ya ambaci sunan annabi hud alaihi salam a cikin wannan sura tare da cewa shi annabi nuhu su bakwai aka ambaci sunan sa annabi ibrahim an ambace shi su hudu annabi salihu an ambace shi su hudu amma shi annabi nuhu yana da sura ta musamman fuska ta biyu malamai suka ce saboda kasancewar babu surar da Ubangiji ta'ala ya tsawaita bayani game da annabi Hud da jama'ar sa sama da wannan sura. An gane ko in ka dauka cikin suratul A'raf Ubangiji ta'ala yayi bayani irin gwagwarmayawa da annabi Hud ya sha da mutanen sa. Haka idan ka koma cikin suratul Shu'ara Ubangiji ta'ala nan ma yayi bayani na annabi Hud alaihi salam. To amma wannan sura anan aka tsawaita bayani game da annabi Hud alaihi salam sama da yanda aka ambata wato a cikin wato wasu surori na daban fuska ta uku anan suka ce domin kasancewar mutanen annabi Hud alaihi salam adawa an wasafa su da cewa mutane ne na annabi Hud kamar yanda ubangiji ta'ala yace ala bu'dan li adin qaumi hud Allah yace ku saurara bu'dan nisa da tabewa da halaka ya tabbata ga adawa mutanen annabi Hud ma'ana nisanta game da rahmar Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata ga adawa mutanen annabi Hud amma da aka zo kan mutanen annabi Salih Samudawa me yace shi ne yake cewa ala bu'dan li Samud an gane ko haka da aka zo kan mutanen annabi Shu'aib ya kace ala bu'dan li Madyana kama ba idat Samud to amma sai aka ce ala bu'dan li adin qaumi Hud wadannan fuskoki guda uku sune malamai suka ambata sababin abin da yasa aka ambaci wannan sura da cewa suratu Hud ita wannan sura gaba dayanta a wajen jumhurin malamai sura ce makkiya ma'ana sura ce al-Makka ta yaya ake gane sura makkiya malamai suna da istilahi kamar guda uku istilahi na farko wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka a birnin makka to zamu kiraye ta da cewa sura makkiya wadda ta sauka a birnin Madina zamu kiraye ta da sura madaniya. An gane ko sawa an kafin hijira ko bayan hijira. Malamai suka ce da saura wadda ta sauka a Tabuka, me za ku ce mata? Ko wadda ta sauka a Arafa, ko wadda ta sauka a Baitul Maqdis da sauran sasanni na duniya, me za ku ce mata? Yan Makka za ku ce mata ko yan Madina, Makkiya ko Madaniya? Don haka malamai suka ce ku saki. Su na biyu sai suka ce to mu abinda za mu ce duk surar da muka samu ya ayyuhannas a cikinta, to sura ce Makkiya. Amma duk wanda muka samu ya ayyuhallazina amanu kai tsaye za mu kiraye ta sura ce Madaniya. An gane ku? Ma'ana duk surar da suka samu ya ayyuhannas to sura ce yan Makka. Duk wanda suka samu ya ayyuhallazina amanu sura ce Madaniya. Malamai sai suka ce musu to yaya za ku yi da suratul Nisa, wanda farkon ta dai ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, alhali kuma sura ce Madaniya, kuma farkon ta ga yadda su da ya ayyuhannasu taqu. Kuma yaya za ku yi da suratul Hajj, wanda karshen ta akwai ya ayyuhal ladzina amanu rak'u wasjudu wa ahdu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihu. Dan haka suma aka ce ku saki ku koma baya dai ku diba. Na uku suka ce iya abinda zamu tantance tsakanin sura Makkiya da sura Madaniya, duk surar da ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'an a Makka ko a sasannin ta ko a Madina, in dai kafin hijira ne to zamu kiraye ta sura ce Makkiya, duk surar da ta sauka bayan hijira ko da a Makka ta sauka to zamu kiraye ta sura Madaniya. Akan wannan istilahi na uku malamai suka tabbata. Kenan in aka ce sura Makkiya surar da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina, in aka ce sura Madaniya kenan surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice ita wannan sura gaba dayanta sura ce Makkiya a wajen jumhurin malamai, illa kasancewar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Zubair da Qatada ibn Di'ama as-Sadusi al-Basri suka ce wannan sura Makkiya ce illa aya daya daya, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin. Ibn Adiya yace sura ce Makkiya amma banda ayoyi guda uku. Aya ta farko yace fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa ba'ikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakeel. Aya ta biyu yace fadar Allah subhanahu wa ta'ala afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi faman yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawidu fala taku fi miryatin min innahu al-haqqu min rabbik walakinna aktharun nasi la yu'minun. Aya ta uku shine wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl al-aya. Shi Ibn Adiya yace gaba ɗayan wannan sura sura ce Makkiya amma banda waɗannan ayoyi guda uku. Amma magana mafi inganci mafi rinjaye wannan sura gaba ɗayan ta sura ce wadda take Makkiya, babu abinda zaka toge a ciki. Ita wannan sura jirinta ta sauka ne wato bayan saukar suratul Yunus, kuma kafin saukar wato suratul Yusuf. An gane ku? A takaice kenan sura ce wadda take ta 52 a wajen saukar Al-Qur'ani, kenan akan jiran saukar surori. Ita sura ce ta 52 a wajen sauka. Ta sauka bayan suratul Yunus kuma kafin saukar suratul Yusuf. Duk da cewa Ibn Adiya an gane ku shi ya tafi akan cewa ita wannan sura ta sauka ne wato kafin wato suratul Yunus, ma'ana ta riga yi suratul Yunus sauka. Me yasa? Saboda kalubale da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma mushrikan Makka a cikin su wannan sura suratul Hud, Ubangiji ta'ala ya nemi cewa su zo da sururi guda 10 in har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya zancensa ne ya sanya ya kage wannan alqur'ani. To in sun iya su ma su zo da sururi guda 10 kwatancin alqur'ani, wanda in ka dauka a cikin surat Yunus aya sura daya Ubangiji ta'ala ya nemi cewa su zo da ita. To dan haka shi kuma sai ya ga cewa kenan wannan a farko an nemi cewa su zo da sura 10 da suka kasa, sannan aka nemi cewa su zo da sura guda kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wato suratul Yunus, wanda suratul Yunus da suratul Baqara, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Haka kuma Allah ya ambata a cikin suratul Yunus. To amma ita a cikin suratul Hud sai Ubangiji ta'ala ya nemi cewa su zo da sururi guda 10. To da ya kalli wannan kalubale da Allah ya musu, sai yake cewa ita suratul Hud wato ta sauka ne kafin wato suratul Yunus, ma'ana ta riga yi ta sauka, amma magana mafi rinjaye ta sauka ne bayan suratul Yunus, kenan sura ce ta 52 a jerin kenan saukar surori waɗanda suke na Al-Qur'ani. Adadin ayoyinta tana da aya 121 wanda da sun kirga 122 a wajen malaman Qur'ani waɗanda suke na birnin Madina, amma malaman Basra da malaman Kufa iya abinda suka kirga adadin ayoyin wannan sura aya 123. An gane ku, tana kunshe kenan da aya 123. Abubuwan da wannan sura take magana a kansu, take karantarwa, abu na farko, wannan sura ta yi ishara zuwa kalubale da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma mushrikai, na cewa in har suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kagi wannan alqur'ani, to karga su manta su ma dai larabawa ne, tamkar yanda yake balarabe, yanda yake da fasaha haka suke da fasaha ta magana, kuma kalimomin da yake zance da su, su ma da shi ne suke zance. Alqur'anin da ya zo da shi harfa ne waɗanda suke zance da shi, shi ne Allah ya buɗa ta da aliful lam ra'un, an gane ko, wanda ana kiran su wato hurufin hijaiya, harfa waɗanda suke na babbaku, wanda Allah ya buɗa wannan sura da waɗannan harfa kamar yadda ya buɗe sauran surori na Alqur'ani, ba dan komai ba dan kalubalantar masu da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kagi wannan Alqur'ani. Ga yadda alif ne da lam da ra'un, wanda waɗannan harfa da shi da su suke hada zancen su, in sun isa kenan su fadi me ake nihi da waɗannan harfa, wanda waɗannan harfa malamai sun tafi akan cewa suna daga cikin mutashabihat, wanda ba wanda ya san ma'anar su illa Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka galibin malaman tafsiri in sun zo kan irin waɗannan sai dai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik, Ubangiji ta'ala shine masani game da abin da yake nihi da wannan harfa. Wanda bayani ya gabata, magana dina abin daya game da ma'anar waɗannan harfa na babbakun sai da aka samu fada kusan 30 kamar yadda Ibnu Ashur Allah ya ji kansa ya ambata a cikin tafsirinsa mai suna At-Tahrir wa Tanwir, amma magana mafi rinjaye kawai ka dauke su harfa ne na babbaku wanda Ubangiji ta'ala ya buɗe waɗannan surori da su ba dan komai ba, dan nuna wato gagara ta Alqur'ani, kuma dan kalubalantar mushrikai in har sun isa su zo da abin da yake kwatancin Alqur'ani. Sannan surar sai ta ci gaba da nuna mana matsayin Alqur'ani, kamar yadda zamu iske Ubangiji ta'ala ya ce kitabul hukimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir, littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa babu tuka da warwara a cikinsa, sannan kuma aka raba ayoyinsa a wajen bayani daki-daki ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana nuna mana matsayi na Alqur'ani. Abu na biyu wanda surar take bayani a kansa, na uku, sannan surar tana hannunmu game da bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala. wanda in aka hane ka abu kai tsaye to ana umarnin ka da kishiyar kamar yanda Ubangiji ta'ala da ya hane mu kar mu bauta ma wani face shi kai tsaye yana umarnin mu cewa mu kadaita shi a cikin ibada sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana iya aikin sa da aka turo shi wata misiyon ce ta musamman aka turo shi to amma menene iya abin da aka dora masa iya abin da aka dora masa shine annazara annizara wal bushara wal bishara galgadi da bada albishir yayi galgadi ga duk wanda ya saba ma Ubangiji subhanahu wataala cewa in bai dawo ba kan layi to wuta za ta kasance makomar shi a gobe kiyama sannan kuma ya bada albishir ga duk wanda ya bi tafarkin Ubangiji subhanahu wataala ya tabbata akan shi har mutuwa ta cin masa cewa aljanna ce makomarsa dan iya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato bada gaggadi sannan kuma da bada albishir kamar yanda ya gabata a cikin suratul anfal ko kuma mu ce suratul araf in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Ubangiji ta'ala ya ce fada musu in ana illa nadhiru ni dai ban zamanto ba face mai gargadi ne ga duk wanda ya saba ma Ubangiji na wa bashirun kuma ni mai bada albishir ne ga mutanen da suke imani da Ubangiji na su kadaita shi a cikin ibada sannan kuma ta ci gaba da bayani akan tabbacin tashin alkiyama alkiyama tabbas ce Ubangiji ta'ala zai tara al'ummu na farko da na karshe a fili guda yayi hisabi kowa ya sakauta masa da abin da ya dace da shi sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan cewa Ubangiji subhanahu wataala yana ganin duk abin da bayinsa suke aikatawa sawa'an abin da suka yi a gaban jama'a ko wanda suka koyi sannan kuma ta ci gaba da bayanin cewa Ubangiji subhanahu wataala shike tafiyar da lamurran bayinsa gaba daya tun daga sama har zuwa ƙasa sannan kuma ta ci gaba da bayanin akan cewa Ubangiji ta'ala shi ya halicci waɗannan halittu gaba daya bayan da babu su shi ya halicci samai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su wanda a da babu su sannan kuma ta ci gaba da bayanin cewa ƙarshen alewadi ƙasa gaba dayan mu zamu gama rayuwa kuma zamu koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala domin ya sakauta mana da irin abin da muka aikata a rayuwar mu ta duniya sannan kuma surar ta ci gaba da wato lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi hakuri dangane da abinda mushrikai suke fada masa ma'ana suke cewa wai in har manzo ne wanda yake na gaskiya to me ya hana a masa kaza ai masa kaza kamar yanda Allah yake cewa fala allaka tarikum baba ma yuha ilaika wa ba'ikum bihi sadruk an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak Ubangiji ta'ala ya ce takan yi biyu wato kirjinka ko kuma zuciyarka mai kuntata ce game da sharin abin da aka yi maka wahayi kana jin tsoron ka fito ka fada waba'ikum bihi sadruka Ubangiji ta'ala ya ce zuciyarka tana maka kunci zuciyar ita ce aka ambace ta da as-sadr ana an ya kulu dan ka da su dan sun fada maka sun ce laula unzila alaihi kanzu inda annabi ne to me ya hana a saukar mushi wata taska ya za a yi zo ya ce mana annabi ne manzo ne kuma yana zuwa kasuwa yanda muke zuwa kasuwa je yi kiwo irin yanda muke kiwo laula unzila alaihi kanzu me ya hana a saukar masa wata taska ya ringa ci iya rayuwarsa aw sha'a ma ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo da shi in yayi fada ya gaskata shi to anan Allah yana ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama yana lallashin sa dan haka sai ya ce innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakeel sannan kuma wannan sura ta ci gaba da sanya misali game da jama'u guda biyu mu'minai wato da kafirai an gane ku sai ta ba da bayanin cewa duk wani wanda ya kangare ma Ubangiji subhanahu wataala nan gaba to makomar shi za ta zamanto irin makomar al'ummun da suka gabata kamar mutanen annabi Nuhu da suka kangare ma Ubangiji subhanahu wataala suka ki kadaita shi a cikin ibada menene karshen su tabewa da halaka haka mutanen annabi Hud alaihi salam karshen su tabewa da halaka da tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wataala haka samudawa mutanen annabi Salih haka Adawa, wannan haka mutanen Annabi Shu'aib, haka mutanen Annabi Lut. To dan haka wannan kenan tana bada labarin cewa misali ne Allah yake sanyawa tsakanin jama'u biyu, mu'minai da kafirai. Kenan duk waɗanda suka kangare ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kar su yi tsammanin cewa za su sha irin abin da ya samu wancan jama'a, waɗanda suka wuce su ma zai iya samu. Dan haka Ubangiji Ta'ala da ya ambaci irin azabar da ya kama mutanen Annabi Lut alaihi salam, Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa mahiya mina zalimi nabi bari, irin wannan azaba game da azzalimai Allah ya ce ba a nesa ba take. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayanin cewa tana ba da labari cewa wannan gargaɗi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake yi game da duk masu biyar sawun waɗanda suka gabata, ma'ana waɗanda suka kangare ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kenan duk wanda ya bi san su shi ma tabewa da halaka za ta cin masa. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayanin cewa wato iya abinda ya halaka duk waɗanda suka gabaci wannan al'umma shine rashin tsoron Allah. Rashin tsoron Allah Subhanahu wa Ta'ala game da abinda ya tana dama kafirai a ranar kiyama, wannan shine ya halaka dukkan wasu al'ummu da suka gabata. Da haka Ubangiji Ta'ala yake cewa inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhira. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستبشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. ونجي تعالى كتشوا ألف لام را. Sai mu ce Ubangiji Ta'ala shi ne masani game da abin da yake nihi da waɗannan haruffan uku. Sai ya ce kitabu, wannan wato littafi ne, domin lafazin kitabun ana khabar ne na mubtada wanda yake mahazo, yanda za ka ƙaddara haza kitabu. Wato wannan littafi ne uhkimat ayatu, wanda aka kyautata wato ayoyinsa, ma'ana babu tuka da warwara a cikinsa, babu cin karo da juna. Kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul Nisa, Ubangiji Ta'ala ke cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Shin ba sa nura da wannan alqurani? Da a ce wannan alqurani daga wajen wani yake ba Allah ba, Ubangiji Ta'ala ya ce da waje dufi ikhtilafan kafira, da sun samu sabani mai yawa a cikin sa, tuka da warwara. Kamar irin ayoyi waɗanda suke da dokoki a yau, sai kaji an kawo wata aya, sai kaji wannan ya zo ya ja ai ayar tsarin kundin mulki ya baya a aya kaza ya ce kaza, sai kaji shi ma wancan ya rike wata aya, sun ci karo da juna. Ko kuma tuka da warwara, ita wannan ta ce kaza, wannan aya, waccan aya ita ba ta ce kaza. Ko kuma yau in aka zo da wata aya sai a wayi gari sai a ga wannan aya kuskure ce, ya kamata a canza ta a zo da wata. An gane ku? Shi ne Allah ya ce walau kana min indi ghayrillahi, da a ce alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba, lawajadu fi ikhtilafan kathira, da sun samu sabani mai yawa a cikinsa. Kenan da an samu tuka da warwara. To don haka littafi ne wanda yake muhkam, wanda an kyautata shi, shi ne anan Allah ya ce kitabun, wato littafi ne uhkimat ayatu, wanda aka kyautata ayoyinsa babu tuka babu warwara thumma fustilat wato sannan aka rabe su wato a wajen bayani bayani wanda yake daki daki kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin an gane ko alqur'ani littafi ne wanda yake al-mufassal al-mufassal anan malamai suka ce ma'ana an rabe shi sura ɗaya bayan ɗaya da aya ayoyi ɗaya bayan ɗaya ko kuma ya zamanto al-mufassal anan kenan wajen bayani da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi a cikin shi kamar yadda yace wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun a can karshen wato suratu yusuf an gane ko wa tafsila kulli shay'in al-qur'ani kenan bayani ne daki daki game da duk abin da bayi suke bukata a rayuwarsu al-qur'ani yayi bayani akan tauhidi yayi bayani akan hukunce hukunci na ibada yayi bayani akan hukunce hukunci na mu'amala al-qur'ani ya bada labarin al'ummun da suka ruci sannan kuma ya bada labarin abin da zai zo nan gaba har zuwa kiyama sai dai in iliminka da fahimtarka ba zai gano ba to shine yace thumma fustilat sannan aka rabe ayoyinsa wato daki daki a wajen bayani milladun hakimin khabir wannan alqur'ani wato ya sauka ne daga wajen hakimin wato mai matukar hikima ko kuma kace ma'abucin hikima shine ubangiji subhanahu wataala wanda in aka ce hikima shine aza abu a mahallinsa wanda ya dace da shi an gane ko ka dora abu ya dace da mahallinsa shine ake kira da hikima duk abinda Allah subhanahu wataala ya halitta akwai hikima a karkashin sa duk abinda Allah yace ayi akwai hikimar da tasa ne umarnin ayi duk abinda Allah yace adina akwai hikimar da tasa adace adina dan haka ubangiji ta'ala mai hikima ne baya yin abu haka nan kawai dan murki kamar yanda ya kore ma kansa wannan sifa wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ile da fadarsa wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru min an-naar da fadarsa wama khalaqana as-samaawaati wal arda wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun dan haka ubangiji ta'ala ma'abucin hikima ne duk abinda Allah ya shar'anta to akwai hikima a karkashin sa shine yace milladun hakimin daga wajen wanda yake ma'abucin hikima khabirin wanda yake kwararre kenan masanin abinda ke koye da wanda ke bayyane ya san dukkan wani abu wanda yake kasantacce ya san kuma abinda zai kasance nan gaba har zuwa kiyama sai yace Allah ta'budu illa Allah wannan alqur'ani an kyautata ayoyinsa an rabe ayoyinsa daki daki a wajen bayani Allah ta'budu kamar yadda wasu malamai suka ce anan me zaka kaddara li Allah ta'budu illa Allah dan kada ku bautawa kowa sai Allah an gane ko ko kuma anan Allah sai ka dauke ta kenan fi mahalli jar sai ka sanya ba ai bi Allah ta'budu illa Allah dan kada ku bauta ma kowa face ubangiji subhanahu wataala ko kuma anan ka kaddara lafzun fi'lin amara amara Allah ta'budu illa Allah ubangiji ta'ala yayi umarin kar ku bauta ma kowa face shi wanda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yace qur'ani gaba ɗayan sa yana kiwayo ne akan abu daya daya shine tauhidi duk ayat da ka samu ta alqur'ani to tana bayani akan tauhidi imma tana bayani game da cewa gaya tauhidi haƙƙin Allah ko abin da yake shiyance shi ko kuma sakamakon waɗanda suka tsara tauhidi na lada ko kuma hukuma akan duk waɗanda wato suka kangare ma ubangiji subhanahu wataala ba su kadai tashi ba a cikin ibada in ka dauki alqur'ani gaba daya akan tauhidi yake bayani don haka yace littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa sannan wato aka rabe hukuncin sa a wannan ayoyinsa daki daki a wajen bayani daga wajen ubangiji wanda yake ma'abucin hikima wanda yake kwararre sai yace Allah ta abudu dan kada ku bauta ma kowa illa Allah ku face Ubangiji subhanahu wataala sai yace innani lakum minhu lalle ni game da ku yake cewa gare ku minhu daga wajen Ubangiji ta'ala nadhirun wato mai gargadi ne wa bashirun kuma mai bada albishirin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ta'ala yana nuna mana matsayinsa shine yace innani lalle ni lakum gare ku minhu daga wajen Ubangiji subhanahu wataala nadhirun matsayina dai mai gargadi ne ga duk wanda ya saba ma Ubangiji subhanahu wataala in bai daidaita ba akan tafarkin da ake buƙatar yabi to wuta za ta zama tukunarsa idan aka ce annizara shine a sanar da kai abu tare da tsorataswa shine al-i'lam ma'at-tahwif an gane ko a sanar da kai tare da baka tsoro akan abu shine ake kira da gargadi kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa fa anzartukum naran talazza fa anzartukum naran talazza sai ce wa bashir sannan kuma mai bada albishir ne ga duk wanda yabi Ubangiji subhanahu wataala cewa aljanna ce makomarsa wa anistaghfiru rabbakum ku roki ubangijin ku wato gafara thumma tubu ilaihi sannan ku koma gare shi wato game da yi masa biyayya an gane ku thumma anan malamai suka ce bata kan babanta babanta wanda yake nuna jinkiri abinda take ma'anar ta anan ma'anar wawo da kenan wa anistaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi ku roki gafara ta Ubangijinku ku tuba zuwa gare shi anan malamai suka ce me ake nihi da cewa ku roki gafara ma'ana ku roki gafara game da kankanan zanubanku sannan kuma ku tuba ga Ubangiji subhanahu wataala game da manya-manyan zanubanku domin istighfar tana kankare kankanan zanubai amma manyan zanubai ba abin da ke kankare su wato illa tuba ga Ubangiji subhanahu wataala wasu malamai suka ce anan an gabatar da istighfar akan tuba saboda ita istighfar ita ce karshen abin da mutum yake nema domin lafazin istighfar an gane an ciro shi ne daga wato shine al-ghafr in aka ce al-ghafr shine as-satr duk idan mutum ya tuba menene yake fata Allah ya dindifa laifinsa kar a kama shi da wannan laifi a gobe kiyama kar kowa ya gani wanda shi tuba sababi ne na samun kenan gafara sai aka gabatar da abin da yake mafi matukar muhimmanci shine gafara wanda kowa ita ce yake nema ma'ana duk abin da kai na laifi Ubangiji ta'ala ya lullubi wannan laifi naka kar wani ya gani balantana ka kunyata kuma kar Allah ya kama ka da hukuma akan wannan laifi wanda shi tuba shine sababin samu dan haka kenan aka gabatar da istighfar akan wannan duk da cewa wasu malamai suka ce duka dai babu wani kai kawo istighfarin tuba shine istighfarin kuma haka shi ma wannan lafazin at-tauba shine istighfar kenan haka nan istighfar shine lafazin at-tauba ba su da bambanci an gane ku kenan wa anistaghfiru rabbakum ku roki gafara ta Ubangijin thumma tubu ilaihi sannan kuma ku koma zuwa gare shi game da yi masa biyayya in har kun yi haka yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Ubangiji ta'ala zai ciyar da ku jin daɗi wanda yake kyakkyawa ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda yake abin ambato shine lokacin mutuwarku an gane ku ma'ana za ku samu rayuwa wadda take daddada a rayuwarku ta duniya in dai kun roki gafara ta Ubangijin ku subhanahu wataala kun koma zuwa gare shi da yi masa biyayya wannan na nuna mana tuba ga Ubangiji subhanahu wataala da roƙonsa gafara sababi ne na samun jin daɗi a rayuwar duniya kamar yanda wannan ya maimaituwa haka annabi Salihu ya faɗa ga jama'arsa an gane ko me yace wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin haka kuma annabi Nuhu alayhi salam ya faɗa ga jama'arsa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. To dan haka anan yace wa anastaghfiru rabbakum, ku roki ubangijinku gafara, kuma tubu ilaihi, sannan ku koma zuwa gare shi game da yi masa biyayya. Yumatiukum, ubangiji ta'ala zai ciyar da ku dadi, mata'an hasana, jin dadi wanda yake kikkiawa, ila ajalin musamma, zuwa lokaci abun ambato shine lokacin mutuwa. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadla, dukkan ma'abucin aiki kyaukyawa ubangiji ta'ala zai bashi fadlansa. Wasu malamai suka ce me ake nihi da fadlahu, anan ita ce aljanna, ma'ana duk wanda ya kyautata aiki kyaukyawa a rayuwarsa ta duniya, to sakamakon shi Allah zai bashi aljanna a gobe kiyama. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da fadla, ma'ana ubangiji ta'ala zai ba da dace daga mankatari zuwa yin aiki na gari game da duk wanda ya aikata aiki mai kyau. In ka zo da aiki mai kyau, ubangiji ta'ala sai ya ƙara maka dace ka aika ƙara aikata wani aiki wanda yake mai kyau, domin matsayinka ya ƙara ɗaukaka a wajensa. Sai ya ce wa in tawallau, in kwa kuka juya baya game da abin da nake kiranku na kaɗaita ubangiji na a cikin ibada, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir, yace lalle ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma shine yinin alkiyama. An gane ko? Ba a taba yin wani yini mai girma sama da yinin alkiyama. Yinin alkiyama shine yafi kowane yini. An gane? Domin yini ne wanda yake mai tsanani. Shine yace wa in tawallau, idan kuka juya baya kuka bujire game da abin da nake kiranku, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir, lalle ni ina ji muku tsoron azabar yini mai girma shine yinin alkiyama. Ila Allahi marji'ukum, zuwa ga Allah ne makomarku gaba daya, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ubangiji ta'ala kuma mai iko ne akan komai. An gane ku? Dawo da ku zuwa gare shi abu ne wanda yake mai sauki, ya sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata. Sai yace ala ku saurara, innahum yasununa sudurahum liyastakhfu min, lalle su wato suna karkata kirjinsu wato waidan su boye ma ubangiji subhanahu wataala, liyastakhfu min, dan su nemi boya game da ubangiji subhanahu wataala. Sai yace ala ku saurara, hina yastaghshuna thiyabahum, a lokacin da wato suke rufa da tufafin shi suke dindiba, ya alamu ma yusiruna, ubangiji ta'ala na sanin abinda suke koyewa, wa ma yu'linuna, da duk abinda suke bayyanawa. Me yasa? Innahu alimun bi zati sudur, domin shi ubangiji ta'ala masani ne game da abinda ke ma'abuciyar kirji, ita ce zuciya. Duk abinda yake cikin ta ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi. An gane ku? Abinda nan gaba ma tunaninsa zai zo cikin zuciya, ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi. Wannan aya sababin saukarta kamar yanda ya inganta daga Abdullahi dan Abbas, hadisi ne sahihi. Wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin kunyar in za su biya bukatarsu a ce sun fuskanci sama wato da al'aurarsu, ko lokacin da suke saduwa da iyalinsu, sai su ringa karkacewa. An gane ku? Shine anan ubangiji ta'ala sai ya ce ala ku saurara, innahum yasununa sudurahum, lalle suna karkata wato kirjinsu, liyastakhfu minhu, dan su nemi boye ma ubangiji subhanahu wata'ala. Sai ya ce ala, yace ku saurara, hina yastaghshuna thiyabahum, lokacin da suke rufa da suke rufa tufafinsu a jikinsu kenan. An gane ko? Yace ya alamu ma yusiruna wa ma yulinun, ubangiji ta'ala na sanin abin da suke koyewa da duk abin da suke bayyanawa. Akwai riwaya da ke nuna sababin saukar wannan aya kasancewar wai munafikai ne in za su bi ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai mutun ya ringa karkata kirji yana janyo mayafin sa, sai kar manzon Allah ya ganshi. Suka ce sababin saukar aya shine kenan ala innahum yasununa sudurahum liyastakhfu minhu, kina addamir na minhu yaudu ila annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma karshen ayar shine zai nuna cewa ba haka bane ba, me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba bai san abinda jama'a suke koyewa da abinda suke bayyanawa sai abinda aka yi a gaban shi ko aka ba shi labari don haka wancan hadisi bai inganta ba na cewa munafikai ne in za su wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna karkata kirjinsu kenan ko in ya tsaya ma akan haka cewa suna karkatawa kenan anan sai dai alahina yastabishuna siyabahum ya alamu kenan anan fa'il na ya alamu sai ka maida shi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan Allah yana da sanin abinda suke buyewa da abinda suke bayyanawa kenan shi ke ba manzon shi labarin duk abinda mutun ya buye da abinda ya bayyana sai yace innahu alimun bi zati sudur ubangiji ta'ala masani ne game da abinda ke cikin ma'abuciyar kirji ita ce wato zuciya domin ubangiji ta'ala babu abinda yake buyewa gare shi sawa'an abinda ka bayyana ko abinda ka buye kamar yadda yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakfin bil layli wa sarihun bin nahar da fadarsa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa da fadarsa innahu ya'lamu al jahra min al qawli wa ya'lamu ma taktumu da fadarsa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana haliman ghafura to dan haka kasancewar ba abinda zakai ka buye ma ubangiji subhanahu wataala da abinda kai a gaban jama'a da wanda ka buye kai ubangiji ta'ala masani ne game da haka nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك